بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الاثنين شاءكو غوات الرجب هجر رمضان الله صلى الله عليه وآله وسلم تنادى دبو الأياد داري هدو دا تلاتين دا بيار daidai da 12 ga watan Mai shekara ta 2014 a ci gaba da karatun littafin Tariqul Janna fi takhrij ahadith al-Bughya na Abu Abdurrahman al-Dawsawi Isma'il bin Akibo Ahmad Jibril Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi a yanzu mu tashi huququz zauji ala zaujati tarin haƙoƙi da Allah madaukin sarki ya ba miji akan matan shi kiyaye waɗannan haƙoƙi da ita mace za ta yi a cikin zamantakewan aurenta to za su taimaka mata wajen zaman lafiya da samun natsuwa a gidan aure saba waɗannan haƙoƙi da biris da su to kuma suke sabbaba mata matsaloli da takura da kunci da walhalu a gidan aure ta kare tana kalama aure ko tana kalama addini ko tana tuhumar mijin da cewa wai bai kulawa da ita alhali ko matsalolin da ta samu ita ce ta samar da matsalan da kanta shi yasa Allah madaukin sarki bai rufe mana ba ya bayyana mana annabi kuma ya fito da al'amuran sarari ya haskaka a cikin sunnan shi tsarkaka ingantattu domin duk wacce ta dauka ta kiyaye waɗannan za ta tsira shi yasa wannan gaba malam ya bude shi da fadin Allah madaukin sarki ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa Allah madaukin sarki yace maza su ne ya nada a matsayin jagorori na mata idan mace ta fahimci cewa namiji gaba yake da ita na farko ta zauna lafiya kuma ta ci jarabawan zaman aure kashi 50 cikin 100 sanin wannan kawai cewa namiji gaba yake da ita namiji shine jagoran gida namiji shugabanta ne kuma ba wani ya nada shi ba Allah ne da kanshi ya nada shi ba iyayenta ne suka nada shi ba iyayen shi ne suka nada shi ba shine da karfa-karfen shi ya nada kanshi ba a'a Allah ne ce ar-rijalu kun ga maza qawwamuna 'alan nisa su ne Allah madaukin sarki ya sa su zama jagororin mata bima faddala Allahu ba'dhum ala ba'din saboda tarin falala da fifiko da Allah madaukin sarki yayi masashin su namiji yana da fifikon darajoji da yawa wanda ya darar mamaci tun daga samfarin irin yanda aka halicci namiji da irin yanda yake da karfin hali da ababe iri-iri da namiji ke iya jurewa da mace ba ta da karfin jure irin waɗannan abubuwa to duk waɗannan ababe na daga abin da Allah madaukin sarki da yake shiye namijin ya san yanda ya mola shi ye mace kuma ya san irin molin da aka cura ta shi yasa sai jagorantar da shi akan ta ari sai Allah ya ce wa bima anfaqu min amwalihim sannan su mazan nan Allah madaukin sarki ya kara musu dawainiya cewa su ne za su rika ciyar da mata suna daukan dawainiyan su baki daya ta hanyar dukiyoyin da Allah ya ba su komin yanda mace ke da dukiya duk abin da za ta kawo na gudunmawa a cikin zamantakewan aure to wannan a matsayin kyautatawa ne idan kuka ga ciyarwa da daukan dawainin gida zai iya hawa kanta na wajibi to sai inda namijin ya kasa baki daya kuna gane wannan to amma namiji ne Allah madaukin sarki ya dora mu wannan to ko shine jagoran da zai jagoranci wannan ma'aikata na aure dungurun gumdinta Allah ya ce fasalihatu kaga mace ta kware qanitatun wacce ta shirya ta kankan da kai wajen bibiyan dokokin Allah ta aiwatar da su ta kiyaye su ba tare da tozarta su ba hafizatul lil gaib ita ce wacce ke kare mutuncinta a san da mijinta bena take kare mutuncinta a lokacin da ta je unguwa makaranta ne ta je a wani sha'ani ne ta je a inda za a waye gari ba mijin ko kuma ta je garin inda ba a san ta ba bata san kowa ba to ta gari ita ce wacce za ta tsare dukkanin mutuncinta da mutuncin iyayenta da mutuncin mijin nata da ƴaƴanta da kowa za ta zama mutuniyar kirki mai tattare mutunci baki daya to irin wannan matan su ne Allah madaukakin sarki yayi umarni da cewa in zaka aura to ka aure ta ita ce wacce za ta yadda da wannan doka da nadin jagoranci da Allah madaukakin sarki ya mana miji ita ce wacce za ta saranda wajen kiyaye dukkanin dokan da Allah madaukakin sarki ya ginda kaji siffofin ta fasalihatu qanitatun hafizatun bil gaibi bima hafizal gaibi bima hafizalla tana wannan ne sakamakon irin tsaro da kariya da Allah madaukakin sarki ya mata na tana tare da tsoron Allah da sanin ya kamata da kappa don kar ta saba dokan Allah wallati takhafuna nushuzahunna su ko matan auren ku waɗanda kuke jin tsoron tawayen su mace ce ka auro ta to amma kuma abin da ta ga dama shi take yi di yanda zaka zo da dokan Allah sai in yayi daidai da ra'ayinta za ta bi di yanda zaka sa mata tsarin zamantakewan gida da bai ci karo da dokan Allah ba to ba za ta ba za ta keta shi tana take darajoji da alfarma na abokan zamanta ta cutar da ƴaƴan da ta haifa da ƴaƴan da aka fita ko aka mutu aka batta ƴan aikin gida waɗanda suke kai komo wajen hidindimin yau da kullum ba mai jin dadin ta kai kuma miji tana tozarta ka tana wulakanta ka ba ta ganin kimanka irin waɗannan matan Allah ya ce fa'izuhunna ku zaunar da su ku yi musu ruwan ayoyi da hadisi ku azantar da su ku nuna musu girman Allah cewa abin da suke yi ya ci karo da abin da Allah yake so idan wa'azi ya yi amfani falillahi alhamd to shikenan sai a dunguma a tai tare da ita idan wa'azi ko bai yi amfani ba sai Allah madaukakin sarki ya matsa gaba da doka ya ce wahajruhunna ka kaurace mata gaba ɗaya fil madaji'i kwanciyan aure da duk wani abu na ɗebe kewa to gaba ɗaya ka kaurace mata ka nisance ta idan matan arziki ce ta fahimci cewa an kaurace mata sakamakon bijire ma Allah ne da tayi ta komo tayi saranda tayi biyayya game da umarnin da Allah madaukakin sarki yake bayarwa to sai a maida rayuwa kaman yanda take idan ko kaurecewa biye amfani ba Allah ya ce wadribuhunna to sai duka cinda ita wannan jaka ce Qur'ani da hadisi ba sa lausasa zuciyarta sannan kuma ba ta fahimtar ishara na takurawa da matse ta a harkar rayuwa to kaga jaki ne bai san gaban shi ba bai san bayan shi ba ba abin da zai tafi da shi ga abin da ake so illa bugu to kawai sai a nemi tsumagiya Allah ya ce a dake ta fa in ata'anakum in duka yayi amfani to fala tabgu alaihin sabila kakku dauki dukan a matsayin shine hanyar cutarwa gare ta idan kauracewa yayi amfani kar ka mai da kauracewan ya zama shine harkan da zaka rike wajen cutar da ita da in tayi ba daidai ba tayi laifi a to zaka bi ka'ida tun daga farko wa'azi sannan kauracewa sannan duka sanda tayi laifi b kakka tafi duka sai ka koma wa'azi ka koma kauracewa ka koma kaza kenan rayuwa za ta iya yiwa kullun a same ta cikin dadi wani lokaci kuma rayuwar za iya samun ta kishiyar haka kenan karka ce jiya na ga ya miki laifin nan miki bari bai kin ƙara wannan a'a wannan kuma daban saboda ita ba saliha ce kanita hafiza ba in wannan ita ta cika waɗannan ka'idan duk waɗannan matsalolin ma ba za ka samu da ita ba kuna gane wannan da kyau ko domin Allah madaukin sarki ya kasa matan guda biyu ne kanita kaniya saliha hafiza lil gaibi amma sai ce wallati ta khafuna kuna gane wannan da kyau ko to waɗannan wallati ta khafuna no shozo honna sune mafiya rinjaye daga cikin mata sai ɗan tsirarin da Allah madaukin sarki kawai ya kiyaye Allah ya sawwaka inna Allah kana aliyan karka cutar da ita ka zalunce ta dan kana ganin yanzu kana sama da ita kafi karfinta to Allah madaukin sarki kai ma sama yake da kai yafi karfinka kabiran Allah madaukin sarki mai girma ne wajibi ne kowa ya tsara dokan Allah in yana son ya tsira aya ta 34 cikin suratul nisa'i wa fi sahihaini hadisi yazo cikin bukhari da muslim anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala nabi yace idza da'ar rajul imra'atahu ila firashihi duk sanda mai gida ya kira matan shi dan ya kwanta da ita a shimfidan shi falam ta'tihi sai ta ki zuwa mai tai tawaye ta bijiri la'anat hal mala'ikatu malaikun Allah za su ta tsine mata albarka hatta tasbiha har sai ta waye gari akwai matan da lokacin da mijinta ke bukatanta lokacin take sa mishi sharuɗa ran nan nace zan je unguwa ka ce ba za ni ba to in ka yadda za ni ka rantse ka yi alƙawari sannan in yadda da kai wannan fasika ce ta daga cin wallati ta khafuna nushuzahunna ni ba zan yadda da kai ba sai kai min alƙawarin wasu kuɗi ko sai in zaka siyo min wasu atamfofi ko zaka siyo min wasu kayan bukatu na yau da kullum wannan da take sa irin wannan sharuɗa kafin biya wa mijinta bukata dan hodiyo yake cewa abin da aka dauka aka bata din to yafi muni daga kuɗin da ake ba karuwa ai fasikanci da ita domin karuwa bata yadda da duk wanda zai fasikanci da ita illa bi muqabil sai inda wani abin da ta sa mai sharadi to yau ga matan aure tana sa mijinta sharadi wannan hada hadda kuɗin siyan baki baki da wasu fasikan mata wanda ba su da tarbiya suke sawa na sharadi mun gane wannan da kyau ko duk wannan ya saba al'adu ne miyagu waɗanda ba su dace ba kwata kwata akwai fasikan da kawace koko daga gidansu ne za a sa mata doka na bata baci a ce mata aikata suke ta rika yadda da mijinta ai sai a wasu kwanaka katta yadda da shi ranan asabar ko ran laraba ko ranan kaza saboda katta suke ta samu ciki a irin waɗannan kwanuka domin in ta samu ciki waɗannan kwanuka akwai wabi da dan zai sai dai ta yadda da shi rana kaza shi ma a waɗannan ranakun kar ya kasance da rana kuma kar ya kasance da yamma miji sai ya bukace ta a daidai wannan lokaci cinda fasikai ƴan uwanta sun riga sun mata wahayi sai ta kiyarda da shi a wannan lokacin to tana shiga cikin tsinuwar Allah madaukakin sarki babu kakkautawa shi yasa kenan dole ne mace ta sakankance cewa miji yana da haƙƙi a kanta wajen kwanciya da ita a duk sanda ya so a duk inda ya so kuma a bisa yanayin da yake so sai inda ya saba mu Allah kadai wannan haƙƙin shi ne in ta saba wannan haƙƙi ta shiga uku ta lalace Allah zai tsine mata albarka malaikun Allah za su tsine mata albarka za ta ga rayuwa suna ta rikirkice mata Allah ya kiyaye wannan hadisi na 106 cikin jerengiyan hadisan buguya mala akibu yace hadisun sahihun wannan hadisi ingantacce ne akhrajahu al-bukhari al-imam al-bukhari ya fitar da shi a lamba hadis na 2193 fin nikahi a littafin da ke bayani kan aure babun iza batatil mar'atu muhajiratun firashi zawjiha, karkashin babin da ke bayani akan hadarin da matan aure ke shiga a duk lokacin da taimashin fidan mijinta ta waye. Muslim ya fitar da wannan hadisi a lamba na 1436 fin nikahi a littafin da ke bayani kan aure babu taharimin tina'iha min farashi zawjiha, a karkashin babin da ke bayani akan duk matan da ta kuskura ta yi wa mijinta ta waye ba ta yadda ya sadu da ita ba, to ga balbalin bala'in da ta jefa kanta a ciki. Min hadisi Abi Hurairata radiyallahu anhu marfu'an, a hadisin da Abu Huraira Allah madaukin sarki ya kara mashi yadda ya ruwaito daga annabi. Wa qala rahimahullah, malam Isma'il dan Abi Bakar Allah madaukin sarki ya ji kanshi ya ce, wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, annabi ya ce, law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin, annabi ya ce da dai zan yi umarni ga wani in ce ya duka ya rika gaida wani ko ya rika tsuguna ma wani yayin bada wani abu ko yayin karba din girmamawa, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha, to da mace ne yi umarni da cewa ta rika tsugunawa tana gaida miji ko ta duka yayin bashi ko karba saboda matsayin miji a wajenta din girmama wanda za ta yi mashi. Wannan hadisi na 107 al-Imam at-Tirmidhi ya fitar da shi. Kenan wannan hadisi a fakaice yana mana ishara miji yana da daraja da kiman da ya kamata mace ta rika bashi na martabawa, tare da cewa ba a yi da tsuguno ba, amma sauran matakan girmamawa wajen magana, wajen kallo, wajen ansan umarni, wajen bayyana bukatunta, wajen an mata umarni ba za ta iya ba da wasu irin kalmomi za ta fuskanci mijin, duk waɗannan ababen ana da bukatan ta ya zamanto tana da kangaro da saiti wajen fuskantar shi. Haƙƙi ne nashi da shari'ar musulunci ya bashi wanda dole ne ta kula da shi. Ku kalli dai, da dai za a umarci wani ya duka mu wani ku haƙƙin Allah ne, to da zai yi a ɗauki wannan haƙƙin Allah a miƙa ma wani, to da namiji aka miƙa ma a ce ma matan shi, ke kin ga wannan, to lalle ki girmama shi, ki kimanta shi, ki darajta shi ta hanyar tsuguno, ta hanyar duko yayin bashi ko karba ko yayin gaida shi. Allah madaukin sarki ya sa mu dace. Hadisi na 107 cikin jerin giyan hadisan buguya, al-Imam at-Tirmidhi ya fitar da wannan hadisi. Qultu, mala akibo yace hadisun sahihun, wannan hadisi ne ingantacce, akhrajahu at-Tirmidhi, al-Imam at-Tirmidhi ya fitar da shi a lamba na 1159 fin nikahi, a littafin da ke bayani kan aure, babu ma jaa fi haqqi az-zawji 'ala al-mar'a, karkashin babin da ke bayani akan haƙƙin miji akan matan shi. Min hadisi Abi Hurairata radiyallahu anhu marfu'an, hadisin nan Abu Huraira ya ruwaito shi daga annabi. Walil hadithi shawahidun, mala yace wannan hadisi yana da waɗanda za su ƙara mai ƙarfi. Minha ma akhrajahu Abu Dawud, daga ciki akwai hadisin da Abu Dawud ya ruwaito lamba hadisi na 2140 fin nikahi, a littafin da ke bayani kan aure, babun fi haqqi az-zawji 'ala al-mar'a, a karkashin babin da ke bayani akan haƙƙin miji akan matan shi. Hakim ma ya fitar da hadisin a lamba na 2763 an Qais ibn Sa'd radiyallahu anhu marfu'an, daga Qais dan Sa'd Allah madaukin sarki ya ƙara mashi yarda daga annabi. Wa sahahahu, sannan Hakim ya inganta hadisin, wa wafaqahu az-Zahabi, al-Imam az-Zahabi ya muwafaqa da shi wajen inganta hadisin. Fa qala fi at-talkhis, cikin littafin Talhis al-Habir na Ibn Hajar yace sahihun, lalle wannan hadisi ne ingantacce. Ibn Majah ma ya fitar da wannan hadisi a lamba na 1853 fin nikahi, a littafin da ke bayani kan aure, babu haqqu az-zawji 'ala al-mar'a, a karkashin babin da ke bayani akan haƙƙin miji akan matan shi. Min hadisi Abdullahi ibn Abi Aufa qala, a hadisin da Abdullahi ibn Abi Aufa ya ruwaito yace, lamma qadima mu'adhun min al-sham, yayin da Mu'azi ya taho da ƙasan Sham ne, sajada lin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, sai ya duka dan ya gaida annabi. Qala, sai annabi yace, ma haza ya Mu'az, wannan ko me haka ya kai Mu'azu? Kwala sai ce a Tetus Sham, ya Rasulallah, sanda ka aike ni da'awa Sham da na iske su can, fawafaktuhum yasjuduna li'asaqatihim li'asaqafatihim, sai naje na sami suna dukawa suna gaida shugabannin su na addini, wa bidha wa bidaraqatihim, da waɗanda suke manyan su ne da suke ganin darajojin su. Fawadittu fi nafsi, yace sai abin ya darsa a raina, an naf'alu zalika bika, mu ma mu rika aikata haka a kanka domin ka daran mu kowa mutunci kima da daraja a wajen mu. Fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, sai annabi yace fala taf'alu, kai wannan abin ka ku yi shi. Fa inni law kuntu amiran ahadan, yace da a ce zan umarci ahadun wani, an yasjuda li ghayrillah, ya duka ya gaida wani da ba Allah ba, la amartul mar'a, to da mace na umarta an tasjuda li zawjiha, ta rika dukawa tana gaida mijinta. Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi, yace ina maka rantsuwa da Allah wanda ran Muhammad yake a hannun shi, la tu'addil mar'atu haqqa zawjiha rabbaha, mace ba za ta taba bada haƙƙin ubangijinta Allah ya karba ya amince da wannan haƙƙi ba, hatta tu'addi haqqa zawjiha, har sai in ta bada haƙƙin mijinta. Walau sa'alaha nafsaha wa hiya ala katabin, koda miji zai nemi saduwa da matan shi ne tana kan raƙumi, sirdar raƙumi, lam tamna'ahu, katta ki yadda, dole ta yadda da shi a haka. Ina fatan mun gano wannan da kyau. Dole ne a kowane yanayi mai gida ya nemi biyan bukatun shi da matan shi, to fa sai ta yadda, wannan haƙƙin shi ne, doka ne daga Allah madaukakin sarki, Allah madaukakin sarki ya sa mu dace. Wannan kalma na sujjada, sujjada da yake ta kawowa, sujjada a yaren larabci yana daukan hatta tsugunu da sun koyar da kai, ba lalle sujjada da ke kai kai kasa goshi kasa ba, domin idan ku karanta alkur'ani, ai Allah madaukakin sarki ya umarce mutanen annabi Musa da cewa wadkhulul baba sujjada, to wannan wadkhulul baba sujjada kuna tsammanin su shiga suna gurza goshin sa a kasa ne? A'a, ba gurza goshi ne akan kasa ba, inhina, malamin tafsiri suka ce su shiga kofan gari suna masu sunkuyar da wuyansu, tare da wannan wani Isra'ila suka ce ba za su yi ba, Allah ne ya umarce suka ce ba za su yi ba. Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu taurin kai da kan garewa, duk in aka waye gari mutun ya lalace ya zama bai da da'a, to ba abin da ba zai iya yi ba. Kun gano wannan da kyau ko? Domin rashin da'a ba karamin fitina bane mai girma. Allah ya sauwaka. Wannan hadisi mala yace wa hasanahu Tirmidhi, al-Imam Tirmidhi ya hasana wannan hadisi, wa sahahu Sheikh Nasiruddin al-Albani, babban malami Muhammad Nasiruddin al-Albani ya inganta wannan hadisi fi Sahih al-Jami', a cikin littafin shi mai suna Sahih al-Jami', a lamba hadisi na 5294. Malam yace qala rahimahullah Ash-Sheikh Isma'il dan Abi Bakar, Allah madaukakin sarki ya ji kanshi, yace wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, annabi yace idza sallatil mar'atu khamsaha, duk sanda mace te sallolinta na yini guda biyar, wa samat shahraha, sannan te azumin watan Ramadan din ta tsaf, wa hafizat farjaha, kuma ta tsare farjinta, wa ata'at zawjaha, te wa mijinta biyayya, dakhalat jannata rabbiha, to lalle wannan za ta shiga aljannan ubangijinta. Hadisi na 108 akhrajahu Ibn Hibban, Ibn Hibban ya fitar da wannan hadisi min hadis Abi Huraira, cikin hadisin da Abu Huraira ya ruwaito. Qultu, mala akibo yace hadisun hasanun, wannan hadisi ne kyakkyawa. Akhrajahu Ibn Hibban, Ibn Hibban ne ya fitar da shi a lamba na 4163 min hadis Abi Huraira. Wa fi sanadihi Dahir ibn Nuh al-Ahwazi, a cikin isnadin shi akwai wani mai suna Dahir dan Nuh al-Ahwazi, wa huwa da'ifun, mala yace wannan mutum ne mai rauni. Zakarahu Ibn Hibban fi Siqat, Ibn Hibban ya ambace shi a cikin As-Siqat, wa qala yace rubbama akhta'a, so da dama in ya ruwaito hadisi yakan yi kuskure. Wa qala al-Hafiz Ibn Hajar ya fadi fil lisan, a cikin Lisan al-Mizan yace qala Daraqutni, al-Imam Daraqutni yace Sheikhun li ahli Ahwaz, wannan shine babban malamin mutanen Ahwaz laysa biqawiyyin fil hadis ba mutun ne wanda yake mai karfin da hadisin shi zai zama ingantacce ba sai da hadisin shi zama kyakkyawa wa qala ibn al-qattan yace dahir ibn nuh la yu'raf shi dahir dan nuh din nan shi bai ma san shi ba wa fi sanad ghayruhu fihim ma kalamun yasir malin yace wa fi sanad a cikin wannan isnadi ghayruhu wanda ba shi ba ma kalamun yasir akwai dan magana kadan haka walal hadis ash-shahidun da'ifun sai da wannan hadisi akwai wanda zai kara mai karfi amma shi ma mai rauni ne ya kawai inda tabarani fil awsat wanda za a karfafa hadisin a ruwan al-Imam at-Tabarani a cikin Mu'jamul Awsat a lamba na 1885 an Abdurrahman ibn Auf marfu'an walahu shahidun akhar inda Abi Nu'aym haka wannan hadisin akwai wanda zai kara mai karfi a ruwayan Abu Nu'aym fil Hilyatil Awliya juz'i na 6 shafi na 267 fi tarjamatir Rabi' bunu Sabih wa Sabih hadha bi fathi Sad an Anas marfu'an shi kuma ya roto hadisin daga Anas ne daga Annabi mala yake cewa wa fihi jama'atun min ad-du'afa a cikin wannan ruwaya akwai gayyen masu rauni walakin laysu bimuttahamina sai dai ba masu ba a tuhumce su ba ballanta na hadisin ya mutu murmus malan sai yace kay Yazid ibn Aban ar-Riqashi wa Abdullah ibn Muhammad ibn Sa'id ibn Abi Maryam war-Rabi ibn Sabih wa qala Suyuti fil Alfiya shiko Suyuti a cikin Alfiya yake cewa Sabihun walidur Rabi'in futiha wa dhummin wa wadhmum aba li muslimin abi dhuha yake cewa Sabih walidur Rabi shine mahaifin Rabi futiha sadan din ay mashi me fataha Rabi rawun din ay mata me fataha wadhmum aba li muslimin abi dhuha kun gano ne yace ka hada haddan muslimin abi dhuha diya kawos ne yana son ya bayyana maka raunin su da kuma abubuwan da suke tare da shi wasu malume suka ce sadan din nan za a iya mata me damma a ce subih ko kuma me sabe shine suka fassara wadhmum aba li muslimin abi dhuha mala yace fasabe walidar rabi bi fatih sad wa amma walid muslim fa huwa subih mutane ne guda biyu in kace sabe shine walidwa rabi in kace subih walidwa aba muslim bidan misad wa hakaza da bitahu al-hafiz ibn hajar fi at-taqrib mala yace jumlatul qawl fi al-hadith a takeicen takeitawa dai fata wanda malaman suka bada dangane da wannan hadisi wa bi hazi turuq insha Allah in an tattaro dannan hanyoyi yartaqil hadisi ila al-husn hadisin zai taka matakin cewa hasan ne wa qarasa hu shehu Muhammad Nasir Din al-Albani Albani ya inganta hadisin rahimahullah fi sahih al-jami lamba na 661 wa Shu'aib da Shu'aib al-Arnaun fi ta'liqi ala sahih ibn Hibban da yazo ta'liqi akan littafin sahih na Ibn Hibban lamba hadisi na 4163 Allah ya saka masa da alkhairi. Yanzu kalla hadisin. Annabi cewa idan mace ta yi sallolinta 5 kaf, ma'ana fa sai ta kiyaye sallolin nan da ka'idoji da matakai da yanda ake yin su a lokacin su, sun karbo wajen Allah. Sannan azumin ta babu gibi. Ba ta dauki daidai ta sha azumi dan lalura ta karamawa. Sannan sai ta kiyaye farjin ta, ba ta zina, ba ta madugo, ba ta duk wani abin da zai haifar mata da matsala wajen Allah. Sannan taiwa mijinta da'a cikakken da'a da biyayya a bisa tsarin da Allah madaukakin sarki ya bayyana me ya fayyace menene da'a mun ga wannan to za shiga aljanna ku kalla abun yanda aka hada haƙƙin Allah madaukakin sarki waje guda da haƙƙin miji amma yanzu mace zai ce haba Allah wannan din ai ba dan goyo bane rabu da shi ba sa'a ma yace ma yake sauraron shi wallahi ba dan iyaye ba ma kai na tsawon ne na bata min lokaci kun ga wannan da ke ku te tayin abubuwa sai ta koma ta mutu ta ji wajen Allah madaukakin sarki Allah ya sa mala'iku su rufa ta da bugu shikenan ta ja makanta matsala ita da kanta duk abin da ke haifarwa mata matsaloli ko son zuciya ne kun gano wannan nake ku an bata mata rai an ziga ta abin ya darza su a ranta wannan ababan su ne an bata mata rai ko dai wani nashi ko shi ko kuma an ziga ta iyayenta ko kawaye ko fim ko mujalla ko kuma kawai ta riya abin aranta shedan yaje mata wasa da hankali to kawai sai ta zartar da abin da ke ranta saboda rashin kan gado Allah ya tsare mana imanin mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum